laifi ke da laifi. Mutumin da ya yi jahilci shi ma yana da laifi, don me yasa yake koya? Amma mutumin da yake kuskure ya san cewa a riwaya ta war ana cewa sabbihi isma rabbika la'ala allazi khalaqa fa sawwa, ya san haka. Amma sai ya zo sabbihi isma rabbika al'a allazi khalaqa fa sawwa, wato ya karanta wannan ayar farko da riwaya ta haf, aya ta biyu da riwaya ta war bisa ga kuskure, baki ne ya dauke shi tun tuban harshe, to wannan babu laifi. Amma da danganci ya zama laifi, da jahilci kuma ya zama me yasa bai je koya ba, dan me zai tsaya da jahilci, dan me bai tsaya koya ba, sai ta tsaya kun alqur'ani, ai bai kamata ba.
To asalamu alaikum, kamar idan a sallah ce ko ta nafila ko safarilla
yana rusa sallah,
wannan raka'ar da hafs, wannan raka'ar kuma da warki,
wannan babu laifi. A taku dane lokaci guda shine kuskure, amma wannan raka'a ta farko nayi da riwaya ta hafs, raka'a ta biyu nayi da riwaya ta war su ban yi laifi ba, amma ta fada wa lokaci guda shine kuskure.
Sai tambaya ta gaba, ruwa take kun shin Allah ga kamalan kai magana akan asar gira, yace to shin zai yiwu ga wacce take da gira da yawa ta dan gyara saboda kashin gidan yayi yawa kwarai, an ba ta izini da gyara kuma ba dama?
Wannan tambaya ce mai muhimmanci. Duk wanda take da gashin gira wanda ya wuce al'ada, ya wuce yadda aka saba gani, to babu laifi ta rage shi, dan zai cutar da ita. Amma wanda take da ne daidai da na kowa, ita kuma sai take dan saboda ado sai ta kankare, to wannan ita ce la'anta ta hukan. Ai kamar matsala ce Annabi Salih. Manzo Allah ya ce a tsayar da gemu, kuma ya ce asbi gemu haramun, ya nuna hasbi gemu haramun ne, an fahimta ta cikin hadisansa. To sai gemu sai fito ba ce, to sai ta yaya? Ka zaune a saba al'ada. To amma dukkan majalisa suke gemu, kila cikin dubu ka samu ɗaya, kila tarihi ka taɓa ganin guda ɗaya a rayuwar, kila ma baka taɓa gani ba, ka taɓa ji an faɗa. To kaga wannan idan ya fito ai zata aske, idan ta aske sai mu ce ta saba sunnar manzon Allah. Wannan ya wuce al'ada, duk abin da ya wuce al'ada babu yadda za a yi ne. Ina fata an fahimta. Haka kuma mutumin da haƙoransa za su cutar da shi, akwai wanda haƙoransa sun yi girma da yawa, ya wuce girman da aka saba gani, ta yadda za su cutar da su, ta yi je asibiti aka rage girmansu, ba wai don yin shirya ba, don a rage girmansu ya ɗan ji daɗin gudanar da rayuwarsa. Wannan babu laifi a kai, don wannan yana cikin abin da yake an ba da uzuri a kai. Haka mutumin da ɗan yatsa na shida ya fito masa, kowa ɗan yatsa da gare shi, to shi sai zama cindo, yana ɗan yatsa da shida, kaga ba daɗi. To sai dai aka yanke masa asiri, wannan babu laifi. Amma har kawai dai a cire wannan ɗan yatsa, kawai sai wani style ne na gayu na zamani ya fito da shi, zai je a cire masa ɗan yatsa ya zama mai ɗan yatsa hudu. Kaga wannan ya zama tagayyurul khalqillah, musanya halittar Allah wanda bai halatta, wato duk abin da yake ba bai saba faruwa ba sai ya faru, dan mutum yayi tasarrufi cikinsa baya cikin tagayyurul khalqillah. Amma abin da yake ya saba faruwa sai ka zo kai yadda ba haka ba, to shi ne kuskure.
Sai tambaya ta gaba, ita tana cewa shin Allah ya kara malam, wajen bin iyaye da aka ce yara su bi iyayensu, ya'ya su bi iyayensu, muddin duk abin da suka umurce su da shi dole ne su bi, sai dai in shirka ne, to shi ne anan ne ba za su bi ba. To a shirkan aka toge kawai a karamar Allah, ko kuma duk wani abu wanda ya saɓa dokar musulunci, to shi kenan an umurce su kar su yi biya.
Ba wai shirka ce kaɗai ba, dukkan abin da yake saban Allah ne bai halatta ba. Shirka kamar a je a bauta wa Allah, wannan da ba. Amma idan uwa ta zo ce ƴarta ta tagiya, ko uba ce ɗansa ya tagiya, ko ga wannan abin kai shirka ba, sai mu ce tunda ba shirka ba ne ya halatta ya sha, bai halatta ba. Ko ba ce ya sha ba, je ka somin giya, sai ce ba ba zan je ba, saboda bai halatta ba a tagiya, ko ba zan yi sa'ahu ne ala ismul udwan. Amma dukkan aikin sabo bai halatta ba, ba wai sai shirka kaɗai ba.
Sai tambaya ta gaba, ƴar uwa tana cewa shin Allah ya ga ta malam, menene hukuncin zuwa ta'aziyar mutumin da ya kashe kanta?
Bari in tambaye ku, wanda ya kashe kansa musulmi ne ko kafiri ne? Wace ne kake musulmi ne? Wace ne kake kafiri ne? ya ji da hannu kuma kika sauke mu. Wanda ya kashe kansa musulmi ne ba kafiri bane ba, musulmi ne mai sabo ba za ta ya kafirta ba, musulmi ne mai sabo ba kafiri bane. Ya kamata ku dauki wannan a matsayin ka'ida. Yanzu idan mutum ya kashe wani ba kansa ya kashe ba, sai ya kashe wani kisan kai da ya kashe wani, shikenan ya fitar da musulunci tunda ya kisan kai. To bai ban mutu tsakanin wancan ran da ya kashe da ransa kuma ke duk ba rai ɗaya bane ba, rai ɗaya ne. To ta yaya a cikin ya zama musulmi ne ya zama kafiri? Ku fahimta cewa kasancewar mutum ya kashe kansa ba kafiri bane, musulmi ne, sai dai musulmi mai sako, musulmi mai mummunan laifi, mai babban zunubi. To musulmi mai babban zunubi ya halatta a roƙa masa gafara ko bai halatta ba? Ya halatta. In ka tabbatar da musuluncin mutum, to dole ka tabbatar da halattar yi masa addu'a da roƙa masa gafara. In ko kace ba za a yi masa addu'a ba za a roƙa masa gafara ba, to wannan ya nuna shi ba musulmi bane ba. Duk musulmi komin sabansa ya halatta a roƙa masa gafara, amma idan mutum kafiri ne ba za a roƙa masa gafara ba. Kun fahimci wannan? To sai mu dawo mu ce mutumin da ya mutu da mummunan sabo halal ne a roƙa masa gafara, kun ga ba ta aka wajibi ba, halal ne a roƙa masa gafara, yi masa sallah a roƙon gafara ne, zuwa yi wa ƴan uwansa ta'aziyya a ciki akwai ɓangare na lallashinsu da kuma roƙon gafara a gare, a ce ya halatta dan an yi. To sai dai abinda malamai suke cewa shi ne, dukkan mutumin da ya kashe kansa ko kuma ya mutu a kan wani mummunan aiki, to ba za manyan mutane kamar manyan malamai mashahurai da ake gani da mutunci ba za su zo wajen yi masa sallah ba, ba za su zo wajen a ɗauki gawarsa a je a binne da su ba, ba ma za su zo wajen ta'aziyyar ba. Sai a harhaɗo waɗansu mutane irin ƴan kwaya-kwaya irin area boys nan su zo su yi sahu, sai ba mu iya sallar ba, a ce ku fara daga yau, ko da ba su iya sallar gawar ba. Amfanin wannan dan ya zama gargaɗi ga mai laifi irin naci, nan gaba kar wani ya sake. Su malaman in za su yi masa addu'a sai su yi masa a sirri a gida, wani Allah dukansa ya Allah ka dukan wani, amma a fili ba za su bi su ba. Me hikimar haka? Da'awa. Saboda idan mutum ya zo yana fasikanci yana barna kuma ya zo ya mutu a ga manyan malamai da an zo wajen mutuwa su ɗauka da adisuna, wani ma yana kuka na munafunci da rauni. Abinda wannan ke nunawa ya je duk mai wannan barnar ya yi ta yi, malamai sa roƙa masa gafara ko ma kira abin ba laifi kenan, tunda malamai sun tabbatar da. Amma a ce malam zo ka je ce ba zan je ba, to me yasa ka mutumin da yake ya mutu yana shan giya dan me zan je yi masa? Mutumin da aka ce buguwa ya ga mota, mota ta kubuce ta fada rami ya mutu, dan me zan je? Ni ba zan je ba, sai dai ku ne. Ina fata an fahimta. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da inda malamai za su ɗauki shi salo ne tarbiyyar mutane. Tarbiyyar mutane. Wato harkar aure da harkar mutuwa suna da tasiri wajen gyara al'umma. In an yi su yadda musulunci yake, yanzu manzo Allah ce za a taku mantar nuna dina huwa kulqahu fa zawiju, duk wanda yazo yake neman irko in kun yarda da addininsa, kaga abu na farko kenan, wa kulqahu kun yarda da halayya ta tabi'u fa zawiju, to ku bashi. To shike ne sai mutun yazo gashi da kudi, gashi da muqami, gashi da motoci, yana cikin manyan mala'un gari, amma ba ya da addini, ba a ganin shi a juma'a, ba a ganin shi a sallar jami'i, ba a ganin cikin dukkan wani wuri na alkhairi ko wa'azi ko menene, amma dukkan wasan football, wasan hockey, wasan volleyball, lawn tennis, dukkan wani turme ya ganin sai ya tashi tafi Abuja, ya tafi waje, ya tafi duk yaje ya yi kwakwan, sai ya zo neman aure wajen ka Alhaji Salisu, wajen Malam Sa'idu. To kaga a nan gurin ne Allah zai ba mu jarrabawa, ko dai mu ga kuɗinka mu ga irinmu za ta huta, za ta huta. Daki sai ka zaɓa a gida, na kuna barkatai, waɗansu mutane su kwana, waɗansu aljanu su kwana, domin duk ɗakin nan yake ba a kwana, aljanu suke kwana, haka hadisi ya nuna. Ko shimfiɗa ta zanto additional shimfiɗa a cikin ɗaki, aljanu suke kwanciya a kai. Idan shimfiɗa ta ƙaru a ɗaki wanda take yamsu, kamata a nan da in ba haka ba kun yi wa aljan shimfiɗa, haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi. tun gana sana karin takuna bi kalin to kaga nan jarrabawa ce amma da ce eh to ai ba komai Allah sun yi alheri kaza kaza da abin da ya kawo shi kina da auren masa wannan abin da aka yi masa an karyawa talakan da yake tsoron Allah zuciya zai duk wa sai yana da kudi za a ga kima dan ni na zo an sanani ga wannan yanzu an ba shi amma yana zuwa da dukiyar shi da komai aka ce a dukiyar ka ce muke da walawala walakin walakin ba mu sai da kai ka same ta ba mu mai dabarun mu za mu iya baka irin ba ko kuma a'a mun ji labarin kai mashayi ne ko kai manemin mata ne ko kai kaza ne aka kidaya masa laifukan da an san laifinsa ne ko kai mai saba alƙawari ko kai wato baka da zumunci duk danginka ka abin da dinsu don me za mu baka irin mu mu muna son mu aurar da irinmu gida inda ake zumunci ko kai baka zuwa sallar dambe mun tambayi limamin masallacin juma'ar da dake dab da gidanka yace shi a tarihi bai taɓa ganin ka a sahun gaba ko a nabi ko na uku ba inda baka sallar dambe za mu baka irinmu sai dai ka je ka nema a wani idan can unguwar ma haka can unguwar ma haka washe gari ina za ki da ita ce masallaci wallahi ya tafi masallaci ya yi sallah kun ga an tarbiyyanci mutane ko kuma ya zo mutuwa kwatsam duk makwabtan shi a gaba babu wanda ya je cikin mutanen kirki ba malam ba liman ba kaza me yasa ba ku je ba ce ba dan giya bane ba dan me za mu je wani tarbiyyar ta shine ba tsohon gwamna tsohon minista tsohon shugaban kasa tsohon waye ko ma tsohon wata tsiya ne dai mu dai ba za mu ji mutum da baya sallah baya abin nan dan giya ne kaza kaza shikenan aga an ki zuwa gobe wani mai irin wannan halin ya zai sai ya daina dan yana jin tsoron kare zo shi ma ya mutu a ki zuwa to amma gaba ɗaya ba ma wannan illa mar rahimu rabbuk dan haka aure da mutuwa waɗansu ababe ne da suke faruwa a cikin rayuwa ko ba a irawa babu su to kuma hanyoyi ne da a tarbiyyanci mutane a kansu mutuwa fa ba wani abu kawai kake zuwa sallarsa kake zuwa ta'aziyya kake zuwa komai ko kuma baka je sallah ba baka je ba je makabarta da kai ba sai da aka dawo ka zo ka same su a tsaye malam ashe wani ya rasu to Allah sarki to Allah ba ku hakuri Allah ba ku hakuri shi ba ta fi Allah jikansa ba su kuke ba hakuri dabara kai alin salih baka sai Allah ji kansa ba Allah ba ku hakuri ko da abin ya safa kenan ma'ana wannan sai ya karya zuciya duk mai sako sai da cewa gare da ne duk wata mai sako sai da cewa gare ta da ne amma yanzu mutane suna mu'amala ne ta hanyar zuciya ta hanyar kudi duk wanda yake da mukami sai ya ga cewa lallashin sa ake ba a san mai abin nan da sauransu to wannan kuma shi lalata al'umma ga shi ya wargaza al'umma dan haka mutumin da ya kashe kansa ko shakka babu musulmai za su yi masa sallah su yi masa ta'aziyya su je su binne shi amma kar a ga manyan mutane a wajen kar a ga mutanen kirki a wajen a ji a har haɗo irin yara irin area boys din nan har haɗo su zo su yi ta hutu masa sallah ko da rannin za su fara sallah ga sun yanzu su ba su iya sallah musu musamman kuma sallar gawa ai tsoro ma ake biya sai ku fara daga yau a ji kawai yan kwaya su ne a sahun gaba da na biyu da na uku limamin ma cikakken dan kwaya wai kaza ko shekka babu wannan an yi wa'azi ga mutum ba wanda zai yi mutu a sashi wannan halin ko ya ga dan uwan sai mutu a sashi a wannan kai ga a to in haka ne bare in hana dan uwana aikin sa bare in hana dana bare saboda kare mutu shi ma ya masa
to alhamdulillah a zan dan muku wata matashiya game da maganar da malam yayi game da gado wanda in an yi samu extra shimfiɗa wadda ba a kwana a kai to a malam yake shedan ne yake kwana yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to ko da yake abin ya dan ragu yanzu akan makalla amma a da a ɗakin amarya dole ne kawai musamman a nan ƙasar dole ne kawai a samu gado wanda shi ba namiji bane ita ma nata na ado ne kawai ba wanda zai zauna amma daga shi yadda kai ba kai saka hau ba idan ba turmi aka dora maka kai sai da an dora maka turmi to ashe kun ji da yadda abin yake da hadisi da sosai da saboda haka ko da miji ina da firaka wannan kanin da aka kawo muke mutum ba ki dinga kwanciyan ko da rana haka akai ko a kwantar da yaro ko haka kar ku yadda ku yi shi a kawo a taji kai kai ku taji kar ku fata mun jimfuda an aje shi ado kawai to ga shi mun samu wata fa'ida da kuma wajen malam Allah ya sa mu iya to sai takarda ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya ga kamalan a menene bai hukuncin matar da ta tafi sallar idi ba da izinin mijinta ba don akwai wasu mata wanda na sani sun tafi idi ba tare da izinin mijinsu ba kuma an sake su saboda haka
wannan kuskure ne duk inda mace za ta fita dole sai ta nemi izinin mijinta. Amma shi kuma mijin idan har ya samu tabbacin masallaci ta je, ai wannan ba ta yi laifin da ya kai saki ba, kuskure ne shi kuma. So biyun da sun yi kuskure, idan ya kuskure ya kafa tabbata nemi izininsa ba, don da ka'ida dole sai mace ta nemi izini za ta fita. Shi kuma ya kuskure ta je masallaci ya sake ta, to ina yake so ta je kenan ba masallaci ba? Wannan ba daidai ba ne ba.
Sai takarda ta gaba ‘yan uwa tana cewa wishin Allah ya gaya ta malam, wai a gaskiya ne ka yi sanarwa cewa duk matar da ta sa atamfa kar ta zauna a sahun gaba ko a sahun na biyu, amma da hijabinta da kuma sof a ƙasanta, amma ta sa atamfa. Wai gaskiya ne kan faɗa haka?
Yato, ba zan yi wasu ranar da na faɗi wannan ba. In na yi sanarwa kan ai yawanci nukan sanarwa ne tsakanina da ku haka ko? Ban sani ba ko na faɗa na manta. In dai an sanya atamfa ɗin to kamata ya ɗora hijabi sai a rufe ta ko? Ina abin da ya kamata. Na'am.
Sai tambaya ta gaba, ruwa tana cewa shin Allah ya gaya ta malam, menene hukuncin ni ne mijina bai iya karatun Fatiha ba, akwai kuskure a karatun Fatiha ne. To shi kenan sai aka ce mana idan Fatiha ba ta inganta ba babu sallah. To sai nake cewa ya dinga sai ina dan karatun Fatiha na idan a daki na ina dan karatu ya ga mutum ne. To sai ce a wani irin sallah ne wannan mata sai a dan karatu a boye sai nake kina karatu a garin wani irin aku ne wannan kaza 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 sai nake a ai matan ba a ce yi ne da abin yadda dai wani da kusa ne ba mutum ya zo kusa ba ba zai ji ba ai ba ne shi. To ai akwai sirri akwai kuma bayyanawa sirri ma ba a haram ta ba kaɗan fito da shi kaɗan. To a kan haka ɗin daina a samukan la sai na ce zo in koya mishi Fatiha ɗin kai ka fito sarai ne in koya mishi Fatiha sai ce to wani karatun ɗin ga irin sannan da kike ma nira manna zoni ba sai ta fada da wannan karamin ta ce ai kama Fatiha a gaskiya ba za ta kafa sallah.
Allah ko matsala kan ba dukkan mutumin da baya da Fatiha baya da sallah. Abin da yake kokari ya sani ya ji daga bakin da ba naki ba cewa in mutum baya da Fatiha baya da sallah, sannan ya fahimta cewa Fatiha safu ba zai ba. Sai ki faɗa masa wannan a fili cewa a gaskiya abin da yasa kike ga wani lokaci kuma ina bayyanawa ina jin kamar a cikin Fatiha ka ko kuskure ko kuma ni ne nake kuskuren ji ban sani ba, amma dai a wuri kaza kamar kaza kake cewa shi kuma kamata ya a ce kaza. Sai dai kuma babu laifi ka iya tambayar wani malami da ka yadda da shi wanda kake ganin cewa kila ya bayyana maka abin yadda yake, ma'ana dai ta wata hanya ta dabara da zaki masa haka. Sai kika fa kowa sanin miji akwai mazajen da suke masu saukin kai dan matarsa ta ce masa kaza ba damuwa zai iya fahimta, akwai wanda suke masu saurin kai shi da yadda matarsa ta fice kowace hanya ba shi ne yake samar ita ta kowace hanya. To ya danganta dai shi mijin nake yadda yake in yana da saurin fahimta, sannan in dama mutum ne wanda yake da sha'awar addini yana da commitment wajen addini.
To sai takarda ta gaba, ‘yar uwa tana cewa shin Allah ya kawo ta malam, ni ne na haihu har na kai 40 amma kuma wani lokaci sai in ga jini ya zo lokaci kaɗan kuma sai in ga babu in na ɗauko azumi in na ganshi kaɗan kuma shi kenan azumi na ya kani kuma shi kenan gobe bibi na ɗauka in kai za ka kuma in gani haka yana da mata bayan kwana 40.
A'a idan an yi kwana 40 fa jinin biki ya riga ya tare. Jinin biki manzo Allah ya nuna kwana 40 ne yake, yayin da kika kida yau kwananki 40 da haihuwa kin riga kin fita daga biki, ko da kin ga wani jini ya zo to ba na biki bane ba. Wannan shine zance mafi inganci. Akwai malaman da suke nuna cewa jinin biki na kaiwa kwana 60, amma magana ce ba mai karfi ba, ba ta da dalili da yake karfafa ta cikin Qur'ani ko hadisi. Abinda hadisi ya nuna shine kwana 40, don haka abinda ya zo bayan kwana 40 wannan ba zai zama wato jinin biki ba.
Sai takarda ta gaba, ‘yar uwa tace Allah ya gaya ta malam, don Allah a karanta min wannan takardan. Tace Allah ya gaya ta malam, ni ne duk lokacin da muka zo saƙani da mijina sai sake ni na gaji da halinki na sake shi, gobe jibi aka fashe kawo saƙani ke na gaji da halinki na sake shi, za ta ji haka to akara maka la an yi harfi da uku to sai ta ce to yanzu ita shikan nan ya kai uku ta ji kai bayani sai aka ce mata wane ne yake ji akwai mutum a lokacin da ta aka ce a rike a idan mutum idan ba kowa tsakanin ku kuma ba ta kadda to shikenan ko so din kar maka la ya abin
a kallon shi zai a ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron tsayawa gaban tsiranin tashin kiyama ka ji tsoron wuta ka yi kaza duk ayoyin da za a firgita shi a firgita shi a faɗa masa haka ta faru ko ba ta faru ba idan ya ce ya yi tsoron Allah ya nuna ta faru ka ga take ya zama guda uku kenan ba za ta koma ba idan ko ce a ni ƙarya take mu sai mu kyale shi da Allah
Allahu akbar
ba za mu ce ba matar ka ba ce ba kyale su ta ne idan an je lahira ubangiji ta Allah zai maka hisabi gurbadan abin da kine gaskiyar da shi Allah ya sani mun mutane muna hukunci da abin da yake zahiri tunda ba mu san gaibi ba ba mu san batini ba ginta baya wadatar da mu har sai in kiya ikrafi da kanta inda a ce a ko wani a tsakiya da yaji ta zo take mijinta ya sake ta zo ce bai sake ta ba da aka wake wanda aka ce wane wane haka nake kwarai na ji da kunne na to kaga tabbas tsakiya ta amma inda da kifi ita ne kullum shi za a gaskata ba ita ba ina fata an fahimta da haka a nan gurin kirawun su za a yi a haɗa shi da Allah a yi masa bayani ya ji sosai da sosai in ya kafi a kan cewa in shi haka ne gaskiya ce da ke ta wata su ke nasarar kyawun shi tsakanin shi da Allah ne.
Sai tambaya ta gaba ƴar uwa tace Allah ga ta malan kai wa mu ɗan uwa mata gargaɗi yace yanzu sun fito da wani hikima wai idan mutum zai aure mace za ta yi aure sai ta je a yi mata allura na ƙin haihuwa kafin ta ɗaura aure shi kenan kuma an ɗaura auren ba za ta gaya wa miji cewa to ni ba akwai allura a jikina ko na shekara kaza ko na kaza kaza ko kuma gashi gashi ba shi kenan sai ta zama shi ko mutumin yana yau ko zai haihu yana neman haihuwa alhali ita kuma tana da allura ko ba ta gaya miki ba shin yaya wannan yake
to tamo da biski mun ya kamata mu san me hikimar yin allura mai hikimar kenan alƙal ka da mai hikimar
waɗansu akram kallah suna yin haka ne musamman in ɗan mata ne ba sa so daga zuwa shekara ɗaya biyu kawai a ce mutum ya haihu kuma yana ta fama da ciwo ko kuma idan sun je na ɗaya kenan na biyu kuma ko idan suka je abin da suke zato a waje in sun ga ba haka bane a gida sai ta yi kwana kuma kaga zaman su ba zai hana ba zai sa an samu yaro kuma ta dinga cewa wayyo ɗana wayyo ɗana
ni dama wannan abin da bi shi ne tsammani amma na jira in ji ko kai ma kila shi dake tsammani Allah ki dauka wannan saba wa Allah ne saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita kanta haihuwa din tana ɗaya daga cikin manufofi na yin aure sannan kuma yake daga cikin manufofin ci gaba da dorewar dan adam a bankarta domin inda a ce yanzu nan garin Maiduguri a samu shekara cur ba wata mace ta haihu to idan ka fita titi sai ka ga gari ya yi sarari saboda mutane za su yi ta mutuwa ba waɗanda suke replacing din su wani na mutuwa wani baya mai gurbin sa Allah kuma ya sanya sunnarsa a cikin rayuwa a cikin mu mutane da dabbobi da tsuntsaye da halittun ruwa da na waje mu zanto khalaiq masu halifantar juna in babu haihuwa babu yanda za a yi kowace halitta ta dole a bangata ko da masu bincike kan dabbobi idan sai ga wata halitta wadda yake irin ta sun yi kadan a duniya sai su yi kokarin tara su a wuri guda su yi ta sa suna ta haihuwa don kar su kare saboda haka mutumin da baya son haihuwa ko wanda bata son haihuwa na farko dai ta kana kin abin da manzon Allah yake so shi manzon Allah na son a haihu kuma kina kin haka kin ga kina fito na fito da irada din manzon Allah na ɗaya kenan kuma kin zama abokiyar adawar dan adam don kina da manufar kin hana dan adam dorewa a bangarsa dan in ba haihuwa dan adam ba zai dore ba a bangarsa shi miji tun farko menene dalilin da yasa har biki gamsu da shi ba ni ina ganin yaso da dama wato mukan ha'inci juna da yawa za ki zo kina kan miji akwai lokacin da kawai miji kike so kowane iri to idan kina son miji kowane iri to shi ne kike da matsala amma in kina son miji wanda yake mai halayya ta gari to baki da matsala mai halayya ta gari in ya zauna da ke zai zauna da ke cikin amana in kun rabu ko ba zai ci mutunci ki ba amma wanda baya da halayya ta gari in kuna zaune cikin wahala in ya rabu da ke mako bisa ga rashin mutunci za ku rabu da shi to dan haka dai gaskiya wannan bai kamata ba kamata ya dai yake bididdigi ji wanda zaki aura din ki gama fahimtar cewa mutumin kirki ne sai ki sai ta musu zato akan haka kuma tun lokacin da mutane suke son su yi aure tsakanin su miji ke son ya auri mace tun lokacin ya kamata zantukan da za su rinka yi da juna su zama akwai gaske da yawa a cikin su sama da su zama gangan domin idan suka zanto gangan sai zanto kawai suna musayar zantuka ne na soyayya shi yana tunanin menene abin da za ta ji daɗi in faɗa mata ko in rubuta mata ita ma tana tunanin me za ta faɗa ya ji daɗi ta faɗa mata ko ta rubuta mishi wani lokacin har aro na kalmomi ake yi idan ita ba ta da surutu da yawa sai ta ari kalmomi daga wajen ƙawayenta kun ga wannan abin da ta rubuta ba ya da reality ba ya da hakika ma'ana abin da shi tun da shi haka yake so ya ji bari a faɗa mata amma ita a tsakankaninta da Allah ba haka bane tsakaninta da Allah ko shi din ya ga cewa kila haka ne idan na faɗa zan roƙa ta za ta ci dumu za ta zautu a kaina to shi ma kaga babu gaske a cikin wannan to lokacin da ake maganganun aure dole akwai maganan soyayya ba za ka raba aure da maganan soyayya ba to kuma dole akwai bayanin salon rayuwar da kowa ke da sha'awa tsakanin shi da juna kai kana faɗin menene manufofinka a rayuwa irin abin da kake so da wanda baka so da kuma yadda kake son ka ga matarka ita ma tana faɗa a cikin wannan faɗar za ka tabbatar tana da wannan duka ko ba ta da su duka ita ma za ta ga tana da shi ta samu duk abin da take so a wajenka ko ba ta samu duka ba a nan gurin ne idan kana son abu goma sai ka samu guda biyar a wurin mace to ka samu matar aure ni a fahimtarka haka kuma in kina son abu goma sai kika samu biyar a wajensa to kin samu mijin aure ke ce za ki sa ya zai karaso miki biyar din suna biyar su zama shida bakwai a hankali a hankali shi ma shi zai sa ta karasa saura amma fa babu yadda za a zo wata rana ka ce mata ta 100% ta kayatar da ni ba zai yiwu ba ko ita ta ce 100% mijina ya kayatar da ni ba zai yiwu ba duk wanda ya kalli dan adam kallo uku sai ya ga cewa wuri kaza da zai yi kaza komai na da shi in banda kaza da ya zama kaza ko kaza da ya zama kaza wata ma ita ma haka duk wanda ya kalli shi sai komai ya ji in banda kaza da ya zama kaza wannan haka rayuwa take dan ba kai kai da kanka ba haka Allah ya rayuwar sunan ta jarabawa waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun mun san yasakin ku zanto fitna ko jarraba da sashi yayin da kake nawa abu goma a wajen mutum duk da kasa su gida biyu mafiya muhimmanci sannan kuma kashi na biyu masu biyu musu wajen muhimmanci a cikin rukunin mafiya muhimmanci ka samu guda uku a cikin rukunin masu biyu musu wajen muhimmanci ka samu biyu ko uku cikin ka samu masu aure amma a cikin mafiya muhimmanci ila ɗaya kawai ka samu to wannan ba zan ba ka shawaran ka aure ta da ina ba ka shawaran ka aure ta ma lokacin za ka sake ta kuma ba za ka bani shawara ba wannan shi ne gaskiyar labari amma duk mutumin da yake neman abu ya samu rabi ko sama da rabi yana iya hakura da sauran haka dan adam ya kamata ya zama in yana da wayo a cikin rayuwa duk abin da nake so na samu rabi to ya kamata in hakura da sauran ya kamata kuma ita ma in yi mata adalci ai ita ma ba duka ta samu aure ba ba duka ta samu ina jin na taɓa ku labarin wani Allah kali ko kai ne na fada da dai na taɓa ku labarin wani malamin mu ne mun je kai masa ziyara a Madina sai yake tsokana waye mai aure waye zolo don ana tattauna sai wani abokin mu diya ne mai girman ji za ka sai aiki ne ba ya da aure sai malaikin bai ce me yasa baka aure ba har yanzu sai ce gaskiya shi bai samu matar da su cika sharuɗansa ba sai malamin sai kana da sharuɗa kana da wasu conditions da sai an cika yake kwarai da gaske sai malamin ya zaro takarda da biro daga cikin durowa ɗansa yace faɗin na ɗaya sai malamin ya rubuta na biyu ya rubuta na uku har aka je na goma ki sai ka samu da suka wannan zaka yi aure sai ya ce to ba zaka yi aure ba har abada
Allahu akbar
yake saboda mai ce ah ita ma tana da sharuɗa ita ma tana da sharuɗa wanda kai ma kuma za ta ga kai ma baka cika ba amma da su samu masu muhimmanci sai ka hakura da sauran to kuma an ka samu muhimmanci sai ka hakura da sauran ita kuma tsakaninka da Allah cikin waɗannan conditions da ka kawo guda goma da shi sai mu kalle su kowanne kai ya tabbata kanka ita ta zama kyakkyawa to sai aka kalle shi kuma yake kyakkyawa ne ko me ne ya zama mai hanci to shi yana da hancin ko baya da shi da ake tilastafawa cikin wannan goma da yake su yake bukata shi baya da guda biyar mun ta sa'a dai mun samu hudu uku dai tabbas mun yadda yana da su hudun muka ce mai masa alfarma mu suka mun san dai bai kai rabi ba to kaga a ina amfanin wannan a cikin rayuwa babu yadda za a yi kace sai ka samu duk abin da kake wallahi ba wanda zai samu duk abin da yake so a cikin rayuwa ba zai yi ba dan haka ku nemi menene yafi muhimmanci idan kina son abu guda hudu ko biyar kidaya waɗanda ke ganin sun fi muhimmanci in kin same su a wajen mutum shi kenan idan mutum ya tsara misali dai abin da ya fi komai muhimmanci ya addini sannan abin da ke bi masa ɗabi'a sannan abin da ke bi masa wato ilimi domin wanda yake da addini yake da ɗabi'a ko da baya da ilimi addinin nasa ɗabi'a su za su ke sa ya koyi ilimi ko ba haka ba amma mutumin da baya da addini yana da ɗabi'a ai yana da matsala wato babu mutum tsakanin shi da baturen ingila wanda yake arni akwai ɗabi'a in ya ga dama amma ko baya da addini ko kuma ya kasance ga addini ga ilimi amma ba da ɗabi'a ta gani wannan ma akwai matsala ta sarari to kun ga wannan za a kalla addini ɗabi'a ilimi halin da zai iya rike matar ba lallai bane ya zanto mawadaci amma ya zanto yana da halin rike matar yadda za a ci ko ba daɗi ne yana da halin da zai rike ta haka waɗannan al'amura suna da muhimmanci a cikin rayuwa idan an same su sai a samu to amma in aka tsaya ana wani kallace-kallace da kwakwale-kwakwale to ya bata lokaci da yawa sannan kuma kike dauka wai kin je aure ne ma kamar wani yawan shakatawa da haka kike allura dai idan kin je zaki wa kwana bai kin ga Allah bai samu ki albarka a cikin rayuwar auren ba kuma akwai wani abu lokacin da zaki allura ma'ana yanzu kin yi auren da kika allura kafin ki da kika je zama yaki sai kika yi wa kwana da Allah ya rufa mun asiri yanda ban yi allura ma da juna biyu to kafin ki samu wani kuma wannan allura ta kare to sai kika samu wani sai kuma ki sake yin me sai kuma ki sake zo a yi allura sai ki tafi to shi ma ita kai din bai zauna ba dan Allah na mu'amalantar ki ne da fatan dan duk lokacin da zaki aure ne kike yi allura fata kike kar mu zauna sai Allah ya mu'amalance ki ya miki sakamako da wannan fatan naki da wannan manufar taki shikenan sai ki je mu zauna wata goma shikenan ko ku zauna wata goma shikenan sai ya sake ki wannan wata goma ya sake ki wancan wata goma ya sake ki allura 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 to ana nan fa wannan allura tana da sayar ikakkin ta tana da abin da kira al-atharul janibiyya da za ta haifar miki to sai ki zo daidai lokacin da kike son ki samu haihuwa kuma ki rasa wallahi na gani da ido na ba labari ba wanda ita ma sai auren sai allura mijin bai sani ma take zuwa kai alluran kai alluran kai alluran daidai lokacin da kake ganin ta gamsu ya kamata ya zama mijinta sai ta daina yin allura kuma tana son haihuwa kuma Allah ya hana ta wallahi na gani da ido na ba wai labari ba za ku tsoroci ubangiji abinda ake so mutum ya bi hanyoyin da Allah ya ce sai kuma ya dogara ga ubangiji ya yi ta roƙon Allah Allah ka bani mijin da zama zama da shi zama na amana zama na gari zama na to kuma addu'ar ki tana da muhimmanci sannan kwazon ki da himmar ki ke ma kuma yana da muhimmanci a haɗa da kwazo da addu'a wannan jinin suke da Allah ya rufa miki asiri kin samu mijin aure na gari ko kai in na mijin ne sai Allah ya rufa maka asiri ka samu ta gari
to sai ta kaddan mu ta karshe yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam ita ce dai tana azumi kuma sai al'adar ka ta zo yarinya budurwa a karamu kallon to wai sai tana jin kunyan iyayenta da kuma sauran jama'an gida ko ruwa ba ta sha haka za ta kai wai azumin har zuwa yamma tana koye wannan din wai kada a ce ita yarinya karama kuma ga shi tana al'ada to wannan yasa tana ta koyewa ya hukunci mun
a'a bai kamata ta yi azumi ba ko a koye da ta ci abinci dan in ta yi azumi ta aikata Yan haƙuri
za a tsanci tambayi. Yan haƙuri. Tambaya ta farko, ‘yar uwa tana cewa shin Allah ga ta malam ni dai mai takaba ne. To an ce mai takaba ba ta fita zuwa ko’ina, to aka maka Allah, shin zan iya zuwa sauraron wa’azi? kuma zan iya zuwa kiyamul layli ko kuma bari
duka wadannan ba zaki yi su ba zaki tsaya a gida inda yawa zai sai kike saurara a radio ko a television ko kuma ki ji cassette kiyamul layli kuma ki ya daki don me taka ba an hana ta fita har sai ta kammala taka ba wannan haka aya ta nuna kuma haka hadisin manzon Allah ya nuna
sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa wajin Allah ya gara salamu Allah ya gara ta malamu ne da yar mu ta kai kaman shekara biyar ma da balaga to amma ba ta so yin azumi to shin aka maka la wanne irin goro addinin musulunci ya halatta mu yi mata
ina duk kina kuma sakaci tun tana yarinya baka saba ba kai ba duk wanda bai saba da abubakar yana yaro ba da wahala bayan ya girma yace zai fara yin to a yanzu abin da ya kamata shine tun da ta balaga dai za a yi mata waziya fadakar da ita da dakon nan ta idan ta kiya ba a tantance samu bulala ya kaza ne sai kuma ta kama ya kulle ta a daki in ma ta kiya azumin sai a kulle ta a daki to ba za ki ci abincin ba har sai rana ta fadi ko ki yiwa mai hujja da lada ko ki kanyin wanda babu hujja babu lada akai wannan ya rage naki har sai ta yadda za ta dole ne a yi mata wannan horon a samu mahaifi wanda yake gaske ba maganin jin tausayi idan mutum ya saba wa ubangiji ya samu bulala lafiyayya sosai da sosai kare da ki fuska sannan kare ya yadda keta da wani abu ko itace wanda zai mata targaɗe ko karaya amma dai a samu bulala wanda za ta ji a jika cewa lallai an zane ta sosai kike da bai wannan zai kyau zai taimaka mata kwarai da gaske sannan kuma sai ta mata addu'a Allah shirye ta
sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ya ga kamalan ni ne da mai gidana baya son je islamiyya duk yawancin tashin hankalin mu akan islamiyya shi kuma bai koyar da ni ba shi kuma bai bar ni na je islamiyya ba mun tashi fada kuma sai yanzu da ce min inanniya kawai akramakallah wannan maka tashi ya kamata
Shehu Usman Ibn Fadiyo ya faɗa a cikin littafin sa Irshad al-Ikhwan cewa idan mace ba ta da ilimin yadda za ta yi alwala wanka taimama sallah azumi da sauran ibadoji kuma mijinta ya ƙi ya karantar da ita to ya halatta ta fita ta koya ko da ba da izinin sa ba don idan ta tsaya za ta mutu kenan ba ta ibada dan ba ta san ma yadda ake tsarki ba idan ba tsarki babu sallah in ba sallah kuma babu addinin ma gaba daya rushe addinin kenan dan farko abin da za a yi wa mutum hisabi ranar tashin kiyama sallah idan ta yi daidai sauran ayyuka ana sa ran su yi daidai idan sallah babu ita kuma sauran ayyuka ma kenan an tozanta su ba su da mutunci ko kima kenan to dan haka anan gurin zaki bi shi ta laluma akan yadda take je makaranta idan ya ki ko da baya so ko ba ko yana so ko baya so sai kin je kin yi kallo dan ta hanyar da zaki san addinin ki ba zaki mu rayuwa kawai haka baki san ibada ba zai yiwu ba musulunci bai da wannan damar ba
sai takarda ta gaba mai ita tana cewa wajin Allah ga su malam don Allah a yi mana bayani wai shin aikin gwamnati na yi ne kuma menene dabutu a karmar Allah don Allah da mutum
aikin gwamnati ba laifi ba ne dabutu kuma shine duk abin da zai sa ka sabawa Allah duk abin da ya sa ka sabawa ubangiji to ya zama dabutunka ya danganta kuma irin girman sabon ko kankanta sabon idan babban sabo ne kamar ya sa ka kafirtewa Allah ka yi shirka da shi ka yi tarayya da shi to mutum ya kafirta kenan idan karamin sabo ne to kuma mutum ya yi aikin sabo kenan ba za a ce ya kafirta ba wannan shi ne tagut duk abin da ka saba wa Allah saboda shi ka bin shi kamar Allah ka bin shi kamar manzon Allah na'am
sai tambaya ta gaba yar wata na tambaya ne game da wai daukan jinjiri akan makalla kace akramakallah idan mutum ya saki jinjiri kuma zo ya tarbiyyar da shi ta hanyar musulunci ya rike shi ya zama nashi kuma ba tare da sanin iyayensa ba ko da kafirai ne ko da musulmai ne to shin haka ya halatta in kuma bai halatta ba daga bayan mutum ya ji me ya kamata ya yi
bai halatta ba bai halatta mutum ya taso jinjiri a wurin mutum wannan haramun ne kaulan wahida ko da rike shi za ki ki tarbiyyance shi ki masa duk wani gata kila ma sama da yadda mahaifiyarsa za ta yi masa duk da haka bai halatta ba in san uwa ba a canjin ta a duniya ba abin da ya fi uwa ko babu wani abu a madadin uwa babu saboda haka duk wanda kika raba da mahaifansa wato kin raba kin haifar masa da matsala a duniya, kin sashi cikin wata damuwa. A nan wurin idan har kin yi irin wannan tubanki shine ke maka ki mayar da shi wajen mahaifanka, idan kin san su ki mayar da shi wajen mahaifanka, wannan shine wajibi a kai. Idan ka kike so ki samu ba ta wannan fuskar zaki ba ta sata zaki ba, ga wasu sun haifa sun jefar can an kai su gidajen marayu, sai ki zo ki zaɓi yadda kike ganin ta yi miki. In namiji kike so, in mace kike so, in ɗaya in biyu, sai ki ɗauko sai ki je ki rena a gidanki. To kin ga wannan shine abin da zaki ki samu lada. Amma wancan uwarsa tana so ta riƙe ke, kuma kin je kin sato, kin ga wannan ba daidai ba ne.
Sai tambaya ta gaba, ‘yar uwa tana tambaya ne game da hukuncin ‘yan asaba a karamar Allah. Ta ce mu dai Allah ya gata malam mukan sayi mashin 61,000 kuma mu ba ‘yan asaba mu ce su biya 120,000 a cikin wata 5 mashin ɗin ya zama nasu. To wannan abu da muke yi ya hukunci shi Allah.
Bai halatta. Idan aka ba shi aka ce biya
120,000
a cikin wata 5, idan ya biya mashin ɗin ya zama nasu. To in bai biya ba fa? Ya zama naki. Ana yin ciniki ne kan abin da yake da tabbas. Idan har za ki sayar masa a matsayin bashi 120,000 ya halatta, amma kar ki iyakance watanni. Ba ke za ki iyakance ba, sai zanto watannin ke da shi kuka iyakance ba ke kaɗai ba. Ke kina wata uku, shi yana wata 10, har ku dawo ku zo ku yi ittifaki a kan wata 8. Kuma in wata 8 sai yana da kuɗin biya, to in baya da kuɗin biya aka ce an yafe sai nan gaba a tsara masa lokaci. Wannan shine abin da idan an yi ba a yi wani wayo na yadda riba ta shiga ciki. Amma iyakacewa mutum wata 3, to inda zai wuce wata 3 kuma sai a yaya. Kuɗin sai su ƙaru ko su ragu ko kuma su yaya. Ya kamata a yi abu wanda yake a fili a cikin al'amura da kasuwanci da cinikayya.
Sai tambaya ta gaba, ‘yar uwa tana cewa shin Allah ya gata malam, idan muna bin limami a cikin sallah, idan ya ce sami Allahu liman hamidahu, to mu ma mu din za mu ma za mu ce sami Allahu liman hamidahu, ko kuma a iyakacin mu ce rabbana wa lakal hamdu kawai shi ke
nan? Ma mu ma zai faɗi sami Allahu liman hamida a sirrance, sannan ya ce rabbana wa lakal hamdu a bayyane. Haka ka'ida take. Kamar da shi maliman bayan ya faɗi sami Allahu liman hamidahu kuma zai ce rabbana wa lakal hamdu a sirrance, wato kun ga shi liman sami Allahu liman hamida a bayyane don ku, amma rabbana wa lakal hamdu din sa a sirrance zai faɗe ta. Ko kuma mu sami Allahu liman hamida din ku a sirrance, rabbana wa lakal hamdu din ku a bayyane, yadda abin yake. Na'am.
Sai tambaya ta gaba, ‘yar uwa tana cewa Allah ya gata malam, muna so a yi mana bayani akan tarbiyya da kuma renon ciki a musulunci.
Wannan lakta kenan amma ba ku ta bace ba. Wannan shawara take bayarwa, wannan kuma za a duba idan lokaci ya bayar. To in ba a samu lokaci ba sai a haƙura sai wani lokaci.
Sai tambaya ta gaba, ‘yar uwa tana cewa shin Allah ya gata malam, ni ne na je asibiti sai aka ce za a ɗauki hoto na, wato hoton al'auranta a karamar Allah. To shi kenan aka ce kar ta yi azumi. Sai ta zo da aka ɗauka, to bayan an ɗauka kuma sai wani jini yana fitowa. To hukuncin wannan jinin a karamar Allah, shin za ta yi sallah ne ko ko da wannan jinin, ko kuma za ta bari sai shi ma wannan jinin ya ɗauke?
Ɗaukar hoton da ya sa jinin ya fito ke
nan?
To jinin al'ada dai na da alamominsa da ya kamata kowace mace ta gane su. Idan kin ga yana da alamomi na jinin al'ada, to ba za ki yi sallah ba. Sannan kuma jinin al'ada yana da lokaci, kowace mace ta san yaushe take yi, ko a farkon wata, ko a tsakiya, ko a ƙarshe. idan kwanakin da ya zo kwanaki ne na jinin al'ada ɗaya kenan, sannan ya zanto yana da siffofi na jinin al'ada, to ya zama jinin al'ada. Amma idan kwanakin ba na jinin al'ada ba ne, sannan siffofin ma ba na jinin al'ada ba, to kin ga ba za ki ɗauke shi jinin al'ada ba, ba zai hana ki sallah ba, ba zai hana ki azumi ba.
To sai takarda ta gaba, ‘yar uwa tana cewa shin Allah ya gata malam, shin idan mutum ya zo itikafi yana daga cikin sharɗin itikafi barci ma ibada ne, ko kuma a'a barci ba cikin ibada, akan don waɗanda zunubi ne ke tashi ta barci ba. Sai an tashi ra'ayin zan ɗaɗi ba a sami yanzu kuma ilimin sake ke ba.
Barci bukata ce ta jikin ɗan adam. Bukata ce ta jikin ɗan adam, dole sai ya yi barci kafin ya samu lafiya. To amma wannan baya nufin cewa kuma an zo itikafi kuma a yi ta yin barci, a ce kullum kawai a yi nan gaba ɗaya barci ake, wannan baya da amfani sosai. Ya kamata ke da kike shiga itikafi, wai me itikafi yake nufi? Hakikanin abin da itikafi yake nufi, wato mutum ya keɓance kansa tsakaninsa da mahaliccinsa tsawon waɗansu kwanaki da ya ɗiba, ta yadda ya fita daga alaƙa da dukkan wani abu na duniya, sai abin da ya zama dolen rayuwa. Abin da ya zama dolen rayuwa, abinci, abin sha, bukatuwa zuwa gaban ɗaki, barci, wannan dolen rayuwa ne. To ko su waɗannan al'amura da suka tafi dolen rayuwa, mutum zai yi su ne daidai ruwa daidai tsaki daidai bukata. Daidai ruwa daidai tsaki. Yanzu a cikin awa 24 barcin awa nawa mutum zai yi ya zanto bai cutu ba a cikin awa 24? Barcin awa nawa mutum zai yi ya zanto bai cutu ba? Daga nan wajen barcin awa nawa? Awa biyu?